Manunia. Ana ci gaba da taka takun takaddama kan tarin kudin da aka saka cikin kasafin kudin Najeriya na wannan shekara da suke cewa a gaskiya akwai binne-binne.
Wannan kasafin kudi shi ake ga maka soki burutsu domin me ƴan majalisa har yanzu ba su san kansu su ƴan majalisa.
Abinda aka ware gaba daya na manyan ayyuka ma trillion 8 ne da digo 7. To kin ga kan ga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki.
Su kuwa masana tattalin arziki da manazarta cewa suke cimurin curin bashin da ake ciwo Najeriya ma dai abin tsoro ne.
Yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara 8 tana da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne.
Game da maganar baiwa ma'aikatan jihar Zamfara albashin wata guda kyauta kuwa gwamnan jihar ne ya ce ai idan ana son magance matsalar tsaro ma to ya zama wajibi a rinka kyauta tawo mutane
kawai da talanci shine zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma ai masa adalci to na yi imani ta'addanci shi ma zai rage
wadannan faso mun ta umuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar juma'a ne kukan ba mu aran kunne shiri na 151 cikin jerin shiryen manuniya amma fa na farko cikin sabuwar shekarar da in Allah ya yarda babu haƙin wanda za a danne me yiwa kuma kokarin dangar dangace danne haƙoƙin wasu ƴan yankuna a Najeriya ne yasa wasu masana ke kukan cewa a kasafin kuɗin fa akwai kwana kwani sai dai kuma tun aka sanata Ali Induman dake cikin ƴan kwamitin kasafin kuɗin masajjan tare na Najeriya na ga yawo duniya cewa ai duk zarge-zargen da ake yi kan kasafin kuɗin gaibu ne
mun ƙara kasafin kuɗin da kaɗan amma duk sauran abubuwan da shi shugaban kasa ya zo da su haka muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu bashi benefit of doubt tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani to mu sai mu bashi dama mu je mu gani to shi yasa muka zo na kinga har wato magriba har muka wuni har ranan asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗin ƙarshe ma su kamar chairman nawa da chairman na can majalisar wakilai ina jin so sa kwana biyu ko uku ba zai barci ba
to ina wata takaddama da aka ce ya faru aka ce an ba shiyar kudu kudade masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba
shi kasafin kudin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abinda aka ware gaba daya na manyan ayyuka ma trillion 8 ne da digo 7 to kin ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba
shi ma dai shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar wakilan tare na Nigeria honorable Abubakar Bichi ya ce duk abubuwan da aka kunce cikin kasafin kuɗin abubuwa ne da ke bayyane
abinda muka ci ma shine naira 328.7 kuɗi
na ina ka samu ƙari
an samu ƙari daga lissafin da muka duba wannan shugaban kasa ya kawo farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa kowace cikin jika suwa dala tana naira 1,200 so wannan mun sa mun ƙara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800 kuma hukumomi na gwamnati masu tsara kuɗaɗe irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kuɗin da suke kawo na haraji ba su isa ba ya kamata ne su ƙaro kuɗaɗe don a yi al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewa za su iya ƙara kuɗi har naira 1,700,000,000 so haka muka samu ƙarin naira 1,000,000,000 kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manyan ayyuka a manyan ma'aikacin gwamnati
amma akwai wasu jihohi fa da suka yi ƙorafin cewa babu wani abu da aka samu su a kasafin kuɗin ba ne
wannan kisan mutane su faɗa amma ina tabbatar miki akwai masu maganganun propaganda ba gaskiya ba ne da suka haɗa lissafin manyan ayyuka suka ce 1,017,000,000 to kuma duka manyan ayyuka abinda aka ware a duka budget ɗin 1,009,000,000 ne saboda haka daga nan zai gane cewa maganar ba gaskiya ba ne
maganar matsalar kasafin kuɗin na bana amma a jihar Kaduna kuma ita ce ta taso barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ya ce ai kammala karatun kasafin da taɓa mai hannu cikin kwanaki uku kacal ya nuna akwai abubuwan da aka yi su a kudindine
wannan kasafin kuɗi shi ake ga maka soki burutsu domin me yan majalisa har yanzu ba su san kansu su yan majalisa ba,
amma ai akwai fahimtar juna ne,
ba magana fahimtar juna, ba magana fahimtar juna a gwamnati, ana maganan check and balance ne, ana maganan ka kalli abin da yake yana kan doka ko ba shi akan doka, ta ina za a kawo kasafin kuɗi cikin kwana uku da kawowan shi har da sa hannu, wannan ya saba mu hankali, ya saba mu tunani, ya saba mu tsarin demokradiya na cewar gwamna daban ko shugaban kasa daban, majalisa daban, bangaren shari'a daban,
amma cewa kuke ina a zauna a fahimci juna, wannan kila kafin a kawo kasafin ma duk an fahimci abin da aka
ba shine ake maka tadi ba, sun zauna sun karanci yanda kasafin kuɗin bare ya kasance, an samu canjin yanayi, yanzu kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ai akan dala 77 aka yi, amma mai nawa ake saida, sai ka mai ya sauko ganga dala 74 zuwa 73, to kaga irin abin da ake gudu ke shi aka ce sarsashe ne, to su kan bare wannan yan karan kadamiya
ba fahimci cewa gabanin majalisa bane,
ina shugaban majalisa, ai wannan fa shi dan majalisa, shi majalisa
amma ya za a aikace ba shugaban majalisa,
bayan an kai gaban majalisa
waye shugabanci majalisa,
shirme ne ba tsarin mulki bane, ba doka bane, dole sai da speaker, rantsatsan speaker, deputy speaker ne, an ce kar an kasa zabi speaker, ku zauna kai kun zama raƙumai da akala, kun manta ku yan majalisa ne, kuna rike da bangaren gwamnati ne na daban wanda tsarin mulki ya kafa ku,
sai dai su masu bibiyar yadda ake gungura gwamnati irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na jami'ar Abuja cewa suke ciyo curin bashin da ake wa Nigeria ne yasa kullun ake ta faman ganin tasugune,
tabbas shi bashi yanda yake a Nigeria abin tayar da hankali ne, kuma abin tsoro ne makomar mu da irin wannan tafiya ta bashi na trilioli, irin wannan masu dumbin yawa ba ta nuna wato hanya mai bullewa, kuma abu ne wanda idan muka ga yanda duniya ta sa gaba da irin wannan al'ada da muka dauka na wato karban bashi, to a gaskiya muna da babban matsala wacce ba za a iya wato tsinkayar yanda za a fita daga cikin ta ba, saboda duk gwashin da za a ce maka an dauka ba za a iya tabbatar maka da cewa idan ba a karbi wannan kudin ba kasar ba ta da yanda za ta fitar da dukiyar da za ta iya karmutuwa daga jikinta ta tabbatar da wannan abun ba, na biyu ba za ka iya tabbatar da cewa wannan abun abun ci gaba bane, za ka ga in ta lalluba ta lalluba ko abun wasu za su samu riba ne ko abun za a je a tarwatsa shi a wuni ko kuma abun sharholiya ne, to sai kiga yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara 8 tara da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne,
game da biyan karin albashin wata guda kyauta da aka yi wa ma'aikatan jihar Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne yace ai tasirin tallafawa talakawa ma'aikata wani abu ne sananne,
idan ka duba yanzu halin da al'umma take ciki a Najeriya ballantana ma jihar Zamfara, dole ne ka yi yunkuri ka ga wace hanya za ka bi don taimaka ma al'umma, shi yasa na ce lallalalle a biya wannan albashi,
to amma ina aka samu kuɗin ƙarin ko ba da wannan albashi na wata 13 da kuka kira shi,
kamar yadda aka sani mun samu kanmu cikin wani irin mawuyacin hali na halin ƙaƙazami ballantana ta harkar kuɗi, amma alhamdulillahi mun bincika da muka ga cewa dai ya kamata duk da wannan rashin da ake da shi mu yi wani hubbasa wanda al'umma za su ji dadi, wanda zai kawo sauki a rayuwarsu,
haka gani idan kuka sa wannan kuɗin da kuka karawa ma'aikata albashi na wata 13 wani bangaren tsaro kamar zai fi zama abinda talakawa ma za su fi cin more shi,
yayi Umar idan ka duba rashin tsaro me yake kawo shi, talauci, saboda wa'annan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu bi don kauda talauci, kuma wannan kauda talauci shine zai kawo tsaro, saboda idan mutane za su ci su sha kuma a yi masa adalci, to na yi imani ta'addanci shi ma zai rage.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kullun aka waye gari fa kwana guda cikin kwanakin da aka kebe musu ne ya kone, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1239 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama su suka daddanne, kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da shi ya zo muku musamman dai Umar Faruk da ke fadar shugaban ƙasa a Najeriya, sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga yankunan karkara da birane. Ni Isa Lord Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.